baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kusan wata daya a gudanar da babban zaben Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Yobe ta rasa shugabarta ta mata. Wasu tsofaffin gwamnonin Arewa sun mai da martani ga zargin cewa suna goyon bayan takarar Atiku Abubakar ne saboda wata manufa. Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Yobe ta rasa shugabar mata ta jam'iyyar, Hajiya Hawwa Abubakar Abore, wadda ta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Hawwa Abore ta ce rashin adalci ne yasa ta ficewa daga jam'iyyar ta PDP, inda angulu ta koma gidanta na tsamiya.
Na bar jam'iyyar PDP yau saboda ba mutane ne masu adalci ba, basu da dattaku. Naga dama ni kuma wannan jam'iyyar nake karambani ne ya kai ni, da naje na gani basu da adalci kuma na sake tafiya na dawo gidana.
Dama kina da jam'iyyar APC ne kafin ki shiga PDP?
Ina jam'iyyar APC, a APC nake. Dan wani abu kadan ya gifta a 2015 na zo PDP. To kuma na tsammanin da mutane ne wanda suke da adalci, da girmama mutum, da sanin darajar mutum. To da na zo kuma naga samu ba haka bane, basu san darajar mutane ba, ba sa girmama mutum. Na sai to ni bani iya wannan tafiyar na hakura, na bar musu kujeransu na sita domin leader. Ni yau gani a APC Hajiya Hawwa Abore.
Wato Hajiya Hawwa, abun mamaki mataimakin shugaban jam'iyyar PDP nan fa na Arewa gaba daya, Alhaji Umar Iliya Damagun daga jihar Yobe yake, kuma kika bar jam'iyyar nan, abun yana zai ba mutane mamaki.
To ko da shine yake national chairman ma alal misali jam'iyyar PDP, indai ba adalci ai harkan ba za ta sabu ba.
Kin Hajiya Hawwa, faɗa mana makomar jam'iyyar PDP a Arewa maso gabas, duk daga nan suka tsaye da dan takarar shugaban kasar su Atiku Abubakar.
To su ma suna nan yanzu walagigi suke so rasa madafa, ba kudu ba, ba Arewa, ba gabar, ba yamma. Sai dai fatan da za mu yi mu dai a Najeriya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Amma maganar PDP yanzu a Najeriya ai babu ita, kawai duk wannan sure-sure baya hana tafiya.
To sai dai kuma jam'iyyar ta PDP ta ce wannan sauya sheka bai girgiza ta ba. Ta bakin kakakinta a jihar ta Yobe, Salisu Muhammad Baba.
Fitarta daga cikin jam'iyyar PDP ba san mu bane, amma fitanta kuma alkhairi ne, saboda tana tare da mu, amma kuma tana yi APC aiki. Mu mun san agent ce ta APC, saboda haka fitarta daga cikin APC, daga cikin PDP a yanzu, mu abun farin ciki ne a gare mu. Mun sha mu kama ta da wannan dalilan.
Don kun kama ta, me yasa ba ku dau mataki ba sai da kuka ga ta yanke hukunci ta bar jam'iyyar?
To abin da yasa ba mu dau mataki ba, saboda kar mu dauki mataki a ce mun danna mata. Haƙƙin mata ya kamata gender equality a ba mata dama. To saboda wannan albarkacin ta ce, da kuma shi shugaban mu, jagoran mu na tafiyar nan, Ambassador Umar Iliya, da yake akwai kara na mutunci musamman tsakanin su, amma da ta fito take giya duniya cewa shi baya kyautata, bai san darajar wannan, wannan ƙarya take yi. Don wallahi a Yobe ba mutumin da yake kulawa da mutane a jam'iyyar PDP irin kamar Ambassador Umar Iliya Damagun, ba wai Yobe ba, gaba daya arewacin Najeriya ma gaba daya.
Fafutukar mika mulkin Najeriya ga bangaren kudancin kasar a wannan shekara ta 2023 ya haifar da rarrabuwar kan 'yan siyasar arewacin kasar, kamar yadda masu fashin bakin siyasa suka bayyana, inda kuma suka zargi wasu 'yan siyasa a yankin, musamman daga jam'iyyar adawa ta PDP da ta tsayar da Atiku Abubakar takarar shugaban kasa daga Arewa, da cewa suna da wasu bukatu da manufofi na kashin kansu.
Ni sunana Alhaji Muhammad Gadaka, kakari memba ne na APC. Mu APC abinda muka yi a yau takara ta koma wannan karni, ko shi mai neman takara a PDP da shi muka yi abubuwan nan duka don a ba ƙasa zaman lafiya. Yau mun yi shekara 8 a nan Arewa, mu ba mu da karɓa-karɓa, amma don mu samu zaman lafiya da haɗin kai muka ba da wannan takarar a wannan shiyar kuma mu yan arewa dole ne mu tabbatar musu cewa muna tare da su dan su ma sun ba mu goyen baya wannan lokaci da muke nema mu ceto kasar daga cikin wannan yanayi da muka kamu a ciki.
To sai dai jigowa jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnatin jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce ba haka zancen yake ba.
Ba ni da dan mukami ba ni da kudi. Wallahi na ga mu kowa cewa ba ni saki an san mukamin siyasa ko in tsaya zabi har abada. Ni ina siyasa dan ina shigo cikin taimakama masu son taimakon talakawa. Iyaka abin da a ra'ayina kenan. Ina bakin ciki in ga dan uwana talaka yana cikin wahala. Ina cewa dan uwana ko ni ma ko min halina ina ganin cewa duk abin da ya shahe shi ya shahe ni. Dan cikin su nake. Sahidatu Allah na san yadda wani ke tashi tun da safe har magariba har isha'i da ya ansa bai abinci ba. Kuma na san haka ba wai labari yake bani ba. Saboda haka ni ba ina wannan ko koyon ba a tiku ba. Waziri dan ɗaya ne na wani mukami wallahi banda bukata. Banda bukatar kuɗi, banda bukatar mukami. Amma ni bukatata Allah ya kawo mu talaka sauki. Ba mukami da nake nema duk abin da Allah ka yi a siyasance a arzace duk Allah ya mini kuma wallahi na gode. Amma abin da ɗaya ba ni ya bari in ga cewa talaka na wahala saboda ta wahalar talaka ita ce wahala ta ce. Shi bai huta ba ni ban huta ba. Sahibi in za ka ga waya in ka ga menene kullum bisa neman taimako ake yi zuwa ga mutum. Amma in Allah ya samu muka samu gwamnati wadda ta taimaka mu talaka bayan Allah ina gani ma an rage mai nauyi. Shi sa hage nan nake ƙoƙarin cewa wannan tahiya ta mu ta ce don kai ce ba ina yi don Atiku ba, ba ina yi don ina yi ne don ɗai na san ya cancanta kuma na tabbatar da yadda Ubangiji Allah zai taimaka masa mu taimaki talaka.
A ɗaya ɓangaren kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya mai da martani kan zargin da jam'iyyar APC ke yi a wajen gangamin yaƙin neman zaɓenta na cewa jam'iyyar PDP ce ta haddasa matsalar rashin tsaro musamman a arewacin Najeriya.
Me dora so wannan campaign din aiko? Me ba su nan mulkin? Wannan abu da matsayin hujjoji shi ba su nan mulkin aiko? Sun yi shekara takwas. To aika ba da ansa.
Amma suna cewa ai tsari ne na shi ta'adi ana yin sa lokaci guda. Gyaran sa kuma yakan dau lokaci.
Shine ai da su to tun farkon na wajen campaign da ai shekara kamar 6 7 8 9 baya. Ce ƴan Najeriya eh MP sun yi barna. Ku ba mu mulkin ku, ku ba mu amana ku za mu ha mulkin. Amma kuma in mun hau din fa sai mun ga cewa abun mai sauki ne. In mun ga da wuya ba za mu iya ba. Sun faɗa ka? Ce ka sai ku ba mu amana ku mu za mu iya. An ba su amana shekara 8 sun magana tsaro, sun magana rashawa. Duk abin da shi ne sun yi za su cewa mun yi duk an yada. Ina ji sun yi ta cewa eh gaskiya ne an yi din. Mun ga amana ku gyara mana. An ga shekara 8 ana godiya. Sun ne ka tambaya kuma?
Ai suna cewa ku ne tushiyar wannan lalata al'amura.
Na yadda ai magana shi ne don sun faɗa cewa idan mun hau mun ga akwai wuya. Ba za mu iya ba sun faɗa. Ce suka ce ku ba mu amanar ikon, ku ba mu nan ikon da kuɗe ku muku ta koya za mu gyara. Za mu iya ma da wannan ƙarfin zuciyar, ma da wannan ƙarfin imanin, ma da wannan gwanintar da wannan iyawa za mu yi. Aka ce fayin ga ku yi. Da sun ce a'a za mu gyara sai dai in ba wuya gyaran. Za mu gyara sai in ɓarna ba wuya kaza ba ta da kaza kaza. Sai su ba da ƙa'ida. To shi sai a dogana yanzu. Amma ba su ba da ka'ida ba.
Kamar ba kwa jin rashin daɗi idan suna maimaita irin waɗancan lafuza misali?
To yanzu ai magana shi ne ai sun ce dala ta koma naira 120 ta naira da waje 800 a yanzu. To me zan ce maka? Buhari ya zanga-zanga akan fetur akan yana naira 80 yake zanga-zanga shi ja zanga-zangar. Ko ba shi da ba? Yanzu yana ana ganin naira waje 250 ko 100 fetur ko? An yi zanga-zangar? An ce a'a subsidy ɗin nan tallafin kuɗin nan na abin nan na sata ce wannan kuɗin ɗaya bisa ake sata. Yanzu ana tallafi na wajen trillion wajen 6. Saboda haka yanzu ai hukunci ya rage 'yan Najeriya.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Elhikaya. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.